من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله.
dalwaye imanin sa da babban zalunci, to babu shi ba shiriya, sannan kuma babu shi ba amintuwa daga azaba a duniya ko a lahira. A duniya ba zai amintu ba, domin jininsa ya halatta. Idan an zo yaƙi za a iya ƙasa, za a iya ribance dukiyarsa, ko ba zai karɓi sunan shiryayye ba, ko ba zai amintu ba daga wuta a lahira. Saboda me? Ya garwaye imanin sa da babban zalunci. Amma wanda ya garwaye imanin sa da ƙaramin zalunci fa, muka ce yana da shiriya, sai dai shiriyarsa ba ta zanto kamila ba. Yana da aminci, sai dai ba za mu ce ya zamanto amintacce 100% ba. Ta iya yiwa irin zaluncin da ya yi a nan gidan duniya zalunci ne na sata, wanda duk da ba za a zare masa ransa ba, amma dai za a iya mai yanke masa hannu. Ina fata an fahimta. Sannan ranar tashin kiyama kuma al'amarin shi yana wurin Ubangiji. In ya ga dama ya yi masa gafara, in ya ga dama kuma a kama shi da azaba gwargwadon karamin zalunci, sai dai ba zai dawwama a cikin wuta ba, za a ce shi aljanna. Sannan muka karanta hadisin Ubada ibn Samit, wanda ya ambaci ababai guda biyar. Abu na farko, man shahida an la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Na biyu, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Na uku, wa anna isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun min. Na hudu, wal jannata haqqun. Na biyar, wan nar haqqun. Wanda duk ya yadda da wannan, kaga wannan sharadi ne. Menene sakamakon sharadin? Adkhalahu Allahu al jannata ala ma kana min al abad. Ubangiji zai shigar da ke aljanna gwargwadon abin da ya kasance a kai na mai na aiki. To shi ne muka ce akwai fassara biyu. Imma dai mu ce za a shigar da ke aljanna gwargwadon aikinsa, ma'ana aljanna daraja ce. Wanda ya fi wani aiki ya fi wani daraja, ya fi wani samun matsayi. Imma mu ce za a shigar da ke aljanna gwargwadon aikinsa, ma'ana kila a shigar da shi a farkon al'amari, saboda an yafe masa ƙananan zunuban da ya yi. Ila kuma a'a, sai an yi masa azaba gwargwadon laifuka da ya yi ƙanana kafin a shigar da ke aljanna. Duk wannan kowanne na iya yiwa. Yau za mu tashi kan hadisi na gaba. Wa an abi sa'id al-khudri an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qala musa ya rabbi allimni shay'an azkuruka wa ad'uka bihi qala qul ya musa la ilaha illa allah qala ya rab kullu ibadika yaquluna hadha qala ya musa law anna as-samawati as-sab'a وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله أنكر بها بيك لدى أبو سعيد الخدري فيكم يا جدد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نمت لنا من جزبت قريسي قال موسى يا ربي أنه موسى عليه السلام ليسي يا ربي ma'ana ya Ubangiji na allimni shay'an azkuruka wa ad'uka bihi sanar da ni wani abu azkuruka da zan rinka ambatanka wa ad'uka bihi kuma in rinka roƙonka da shi anan ya ce ad'uka min ad-du'a'i mun ko sha faɗa ba so ɗaya ba ba so biyu ba cewa ad-du'a'u yanqasimu ila qismaini yanqasimu ila du'a'i ibadatin wa du'a'i mas'alatin da kai ce ko ya mun wata kalma in roke ka ko in ambace ka da ita ma'anar in roke ka anan gurin ma'ana du'a'u ibada kenan an gane ku qala ya rab akul qala ya allah ta'ala ya ce da shi kul ya musa la ilaha illallah ya ka annabi musa ka rinka fadin la ilaha illallah mana in kana roƙon wata kalma da zaka ambace ni ko ka roƙe ni da ita rinka faɗin la ilaha illallah qala sanu musa alaihi salamu ya rabbi ya ubangiji kullu ibadika yaquluna hadha ai duk bayin ka kowa yana faɗin la ilaha illallah yana san a ce banje shi da wani zikiri wanda shi kadai zai ba abinda kowa ke faɗa ba qala sai Allah ta'ala ce da shi ya musa ya kai musa law anna samawati sab'a da ake sammai guda bakwai din nan wa amirahun na gairi da duk wanda ke cikinsu na halittu ba ni ba wal ardina saba kasai guda bakwai din nan gaba ɗaya da duk abin da ke cikinsu na halittu da ake gaba ɗaya a tattara su fi kifatin a ɓari ɗaya na wato ainihin sikeli wa la ilaha illallah fi kifatin a sanya kuma la ilaha illallah a ɗaya ɓangaren na mizani na sikeli ma la tubihinna la ilaha illallah da sai la ilaha illallah ta rinjaye su saboda nauyinta saboda girmanta ka duba samban bakwai gaba ɗaya da ka san bakwai a tattara su da duk abin da ke cikin na girma na mala'iku da halittu a tattara su a sa a ɓari ɗaya na mizani na sikeli a ɗauki la ilaha illallah ita kadai a sa a ɓari ɗaya na mizani na sikeli to la ilaha illallah gaba ɗaya ta fi su nauyi abinda wannan ke nunawa falalan tauhidi ma'ana idan mutum ya je ranar tashin kiyama da kalmar la ilaha illallah kuma ya zanto lafiya kalau take ba wani datti na shirka da ya gurɓata ta ba wani datti na bid'o'i da ya kawo mata cikas to wannan la ilaha illallah din za ta iya rinjayar dukkan wani dangin ayyuka na barna saboda nauyin ta saboda girman ta tunda gashi girman ta ya kai ta rinjaye ne sammai da ƙasa da abin da ke cikin shi wannan hadisi Imam Ibn Hibban al-Busti ya rawaito shi da Imam al-Hakim yace hadisi ne sahihi sai dai kuma kash bincike ya nuna hadisi ne da'ifi sai dai akwai hadisai guda biyu da za su iya isar maka saƙon abinda wannan hadisi ke so ya isar hadisi na farko akwai hadisi na Imam Ahmad wanda aka karɓo daga Abdullah bin Amr bin al-As annabi Nuhu ne alaihi salam mutuwa ta zo masa da haka sai cewa ɗansa alaika bi la ilaha illallah abinda kawai zan maka wasiki yawan maimaita kalmar la ilaha illallah yace abin da yasa nace maka haka da a ce saman bakwai da kasan bakwai gaba ɗaya za a tattara su da halittun da ke cikin su a sa su a mizani da la ilaha illallah ta rinjaye su da a ce za a tattara saman bakwai da kasan bakwai a mayar da su wani katon zobe na ƙarfe mulmulalle to ba abin da zai iya karya shi idan ya faɗo kansa sai la ilaha illallah idan la ilaha ta faɗo kansa sai ta tsaga shi gida biyu saboda girmanta to kaga wannan hadisi ne ingantacce sannan akwai hadisin da ya shahara wurin malaman hadisi cewa hadisin bitaqa ya shahara wurin malaman tauhidi da malaman hadisi suna kiransa hadisin bitaqa hadisin da Imam Tirmidhi ya rawaito shi kuma hadisi ne ingantacce don kullallan abinda hadisin ke cewa ranar tashin kiyama za a zo da wani mutum gaban Allah domin a yi masa hisabi a yi masa ƙididdigar ayyukansa za a kawo manya-manyan takardu a rubuce da laifuka da ɓarnar da ya yi a rayuwarsa manya-manyan takardu ɗai-ɗai har guda 99 ɗari ba ɗaya kowace takarda ɗaya idan an buɗe ta iyakacin faɗinta iyakacin inda idonka ke iya zuwa ba abin da ke cikin ayyukan barna rana ga kaga watan kaza ya sha barasa ya yi barna ya yi irin kaza ya yi laifin iri kaza shi ne kawai abin da ke cikin takarda daidai har 97 ko sai ya gani ido ubangiji ta'ala ya tambaye shi cewa shin mala'ikun da ke rubuta ayyuka sun zalunce ka sai ya ubangiji ba su zalunce ni ba laifin da ne da suka rubuta an rage masa wani abu ko ba abin da aka rage to kana da tasewa kana da abin da za ka gabatar shin kana da wani kyakkyawan aiki ya Allah ba ni da tasewa yau me zan iya gabatarwa kuma ba ni da tasewa wai barawo a hannun mata ko ba ni da tasewa me zai ce sai ubangiji ce bala inna laka indana hasana yace kai ka manta amma kana da wata hasana guda a wurin ni sai a ɗauko wata ƴar takarda kamar faɗin tafin yatsa ita ce abin da ake kira da fata a larabci larabcin zamani sukan kira ID card da suna jotaka shi ne duk ƙaramin takarda mai faɗin da ƙila bai wuce tafin hannu ba sai a ɗauko wata takarda ƴar ƙanƙanuwa ta ce to hasana ɗin da kai tana cikin wannan takarda sai ya ubangiji wannan ƴar zulungen takardar ya za ta yi da wata manya-manyan takardu 99 wannan guda ɗaya ba ta fi tafin yatsa ba sai a buɗe takardar abin da ke ciki shi ne la ilaha illallah muhammadur rasulullah banda la ilaha illallah ba komai yace ya ubangiji karamar takardar nan ya za ta yi da wannan manya-manyan takardu Allah ya dora a kan sikeli sai a ɗauki 99 nan a dora a ɓangare ɗaya na sikeli ta dauko wannan yar karamar takardar mai la ilaha illallah a dora a bangaren din su ce ni duk sai tirin jaya wancan saura sai shiga aljanna. To kaga wannan hadisi ne ingantacce a takaice. Kaga wannan hadisi guda biyu na dauke da sakon da wannan hadisin ke son da ya tabbatar a babin falalar tauhidi. Duk da cewa in mun kawo wannan hadisi na Abu Sa'id riwayar Ibn Hibban da Hakim, masanin hadisi zai iya ce mana hadisi ne da'ifi ta fuskar riwaya, mu kuma za mu iya cewa ta fuskar diraya akwai hadisan da ke dauke da sakonsa. Ina fatan kun fahimta. To saboda haka ne dukkan wannan dai abin da yake nuna mana falalar tauhidi da kuma cewa tauhidi in ya tabbata a cikin zuciyar dan adam na iya sa a san karewa mutum zunubansa. A gaba sai malam yace wa litirmizi wa hasanahu an anas sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul qala allah ta'ala ya ibna adam law ataitani bi qurab al ard qataya thumma laqitani la tusriku bi shay'a la ataituka bi qurabiha mazkiratan. Wannan hadisi na Imam at-Tirmidhi ne, wa hasanahu kuma Imam at-Tirmidhi yace hadha hadithun hasanun, hadisi ne ingantacce hujja ne. An Anas sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, an karbo daga Anas dan Malik yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yaqulu, yana cewa qala Allah ta'ala, Allah madaukaki ya faɗa. Yato ya zama hadisi kudu yace ya ibn adam, ya kai dan adam. Wannan lafazi ne da ya shafi kowa da kowa, maza da mata, tun daga farkon halitta har zuwa ƙarshen halitta. Kowa daga cikin jinsin ɗan adam, daga cikin jinsin mutum, yasbiqu alayhi annahu ibn adam, zai gaskata a garin shi cewa shi waye ɗan adam ne. Ya ibn adam, ya kai ɗan adam, law ataitani bi qurabil ard khataya, da a ce za ka zo wurina da cikin ƙasa khataya na ayyukan laifi. Adadin laifin da kai shi ne adadin cikin kasar duniya. Summa laqitani, sannan ya zanto ka gamu da ni gobe kiyama. La tushriku bi shay'a, ba tare da ka haɗa ni da wani ba wajen ibada. La ataituka bi qurabiha maghfiratan, ni kuma da na kawo maka cikin kasa din na gafara dan a kankare zunubin da ka zo da shi cikin kasa. Wannan kuma hadisi ne kuma ingantacce. Duk waɗannan hadisai suna nuna falalan tauhidi, suna nuna tauhidi na zama sanadiyyan kankare zunubi. Sai dai abinda ake son mutum ya fahimci irin wannan hadisai, ya fahimce su a tabarau, a mahanga ta ahlus sunna wal jama'a. Menene mahanga ta ahlus sunna wal jama'a? Kada irin saƙon da waɗannan hadisai suke ɗauke da shi na kyakkyawan alkawali da albishir ga mai kyakkyawan tauhidi ya sa sai dan yayi maka rada yace da kai, to ai ni tunda na zama na kuɗu sa daga shirka, na kuɗu sa daga bid'a, ai ko ba sai na zama wahalar da kai na ba, tunda ga abinda annabi ya faɗa ga duk wanda ya tabbatar da tauhidi, ni ko na tabbatar bana shirka, bana laya, bana guru, bana tambu, bana kaza, shike nan na riga na kuɗu sa. Sai yasa kuma ka kwanta ba a san kai masa wannan fahimtar. Idan kai wannan ya zanto al'amnu min makarillahi kenan, amintuwa daga makarin Allah, wanda Allah ya ce afa aminu makar Allah fala ya'manu makar Allah illa al-qawmul fasiqun, da haka ba a san al'amru min makar Allah. So ake ka tabbata duk abin da hadisin ya faɗa ka gaskata a cikin zuci, amma ka himmatu wajen aiki dan shiga aljanna daban, samun bene na sama 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 a cikin aljanna kuma daban, aiki ne duk zai ce maka ka samu wannan. To ko ba a san kana da matsayin da za ka samu bene na goma, ka tsaya ka takaito a bene na ɗaya, ya kamata ka ƙara himma, ka zage dantse. Na biyu, ka fahimta cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda shi ne shugaban halitta, Allah ce inna fatahna laka fathan mubina liyassira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Duk wannan nashi an ba shi fatahi, buɗi mabayyani, an gafarta masa abin da ya yi na zunubansa na da, da wanda zai yi nan gaba ma in zai yi an yafe masa. Allah ya cika ni'imar ta gare shi sallallahu alaihi wasallam, Allah ya yi alkawalin taimakonsa ya ba shi agaji da nasara, Allah ya yi alkawalin shiryar da shi ta farce madaidaici, ba wani wanda ya samu wannan tabbacin irinsa. sallallahu alaihi wasallam. Amma tare da haka sai rinka tsaye wani dare har kafarsa tana tsatsagewa, kafa ta kumbura bai daina ba bayan ta kumbura ta zo ta fashe ta tsage yayi fato a sakamakon kiyamul layl. Duk da wannan matsayin, duk da wannan martaba, kamar da hadisi yake cikin sahih Bukhari, har matarsa Aisha ta rinka ji masa tausayi tana cewa yaya an riga an gafarta ba komai da komai kuma ka wahalar da kanka, ko kuma sai ce afala akunu abdan shakura, to da an gafarta ko ba zan yi godiya ba, ai wannan godiya ce kuma nake ga ubangiji na gafarta min din da ake. To irin fahimtar da ake so ka yi wa irin waɗannan hadisai kenan, kada ka musu fahimta ta waɗanda za su amincewa makarin ubangiji, sai ka ɗauka cewa ai kikenin tun da ba na firka mun hausu da mun tsira, ba sai na yi kiyamun laili ba, ba sai na yi zikiri ko salatin annabi ba, ba sai na yi suraka ba, ahlus sunna wal jama'a tauhidi ya tabbata, na zama na nisanci bid'a, ba na kaza ba na kaza. Kada mutum ya yi wannan, ya zama ko al'amuri makarin laili bayan Allah na gari, ko da wani lokaci ƙara himma take a cikin ayyukan alkhairi, suna kusa da kabari suna ƙara aikin alheri, suna kusa da kabari suna ƙara aikin alheri, har ya zanto ranar da ta fi kowace kyau a duniya wajen ayyukan alheri a rayuwarsu ita ce ranar da suka bar duniya. To wannan shi ne kyakkyawar cikawar da kowane bawa ya kamata ya fatan samunta, ba a son ya kasance ka rage, so ake ka ƙara. Ka duba duk matsayin da sahabbai suka samu da matsayin da bayan Allah na gari suka samu, amma ba sa amincewa cewa suke rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma, kamar sun samu ba amma ta suke ba mu wata rahama, ba mu wata rahama, ba sa dainawa. Kamar yadda bangare na biyu hadisan da suke razana zuwa, ta faɗo wani aiki kaɗan, a faɗo wani aiki na sabo a ce za a ki gauta, a faɗa aikin sabo a ce za a ki gauta, irin waɗannan hadisai ba a so ka fahimce su irin yadda khawarij suka fahimce su. Su khawarij yadda suka fahimce waɗannan hadisai da waɗannan ayoyi, duk wanda ya sabo ya mutu zai dawoma cikin wuta ba fita. Idan kai haka ka zanto cikin waɗanda suke kanato min rahmatullahi ta'ala, sun ɗaya da ya tsammani. Wanda kuma Allah ke kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, duk yawan sabonka ba a so ka ɗaya da tsammani. Tunda kaje mai shirka ma in fayi toba lantana kai mai sabo, mai shirka ma in yi toba za a iya yafe masa ballantana kai mai sabo sai a kiyace maka. Mai shirka fa ai laifin khawarij kenan, idan mutum ya yi shekara ɗari yana shirka sai zo toba za a gafarta masa, to ya za a yi kuma kusa mai sabo shi kuma zai dawoma a cikin wuta, wannan bai zama tunaƙabi ba kenan. To dan haka so ake waɗannan nassoshi da ke barazana da wuta da nassoshin da ke alkawarin aljanna, na alkawarin aljanna amfaninsu su sa ka sare, na barazana da wuta amfaninsu su sa ka tsoro. In kana tsakanin sare da tsoro sai ka zanto kullum cikin aikin alheri kake har ka bar duniya. Amma matuƙar ka ɗaya zai tsammani, to shikenan sai gaba ɗaya kare ya zuci ta kama ta, ka ɗauka cewa ai ka riga ka halaka kuma babu wani gyara. Matuƙar ka baiwa kanka garanti, to sai ɗan ya ci nasara a kanka, ka ce akai an gafarta ma kai da dangin gidanku gaba ɗaya, ai don saboda haka babu ruwanka. To annabi wanda kake binsa an gafarta masa, amma lokacin da rinka kiyamul layli kafarsa tana fakewa, fahimtar su sai daidai ko taka ke daidai, mai waye ma zai haɗa tukunuwa. Ai an cuci sanda wai awa an cuci takobi, da aka ce ai takobi ta fi sanda kaifi, amma zagi wannan takobin. Alam tara anna sayfa yanqusu qadruhu idza qila inna sayfa anza min al-asa, ai zagin takobi aka yi da an ce kai takobin nan ta fi sanda kaifi, yau da waye ma zai haɗa su. Saboda haka a ce ma a haɗa ka da kai da annabi wa wani tsoron Allah, kamar an yi wa annabi ba daidai ba ne ba, yau waye zai haɗa ka, waye kai kuma. To irin wannan fahimtar ake so mutum ya wannan. Yanzu wannan na nuna mana kwalalan tauhidi, na nuna mana duk abin da zaka tabbatar a rayuwa a bayan tauhidi yake. In tauhidi ne ya riga ya tabbata, to gida ya samu, an riga an yi rufi baya ruwa, sai a zo ana maganan plasta ko ana maganan fenti, wani irin fenti za a yi. Amma har kawai babu gida, kango ka zo kana cewa idan na yi gidan ga irin fentin da zan sa, ka je ka sayo fenti ka kawo, ko bulo ɗaya babu a fulotin ka, ya zama shirme kenan. To haka ne dukkan wanda yake kiyamul layli yake zikiri yake hailala amma ba da tauhidi. Me kake kuma? Me kake tuntuni ba ka kama shawarar mai ahalari ba? Menene farkon wajibi akan mukallaf? Tafsiru imani. Awwalu ma yajibu 'alal mukallafi tafsiru imani, thumma ma'rifatu ma yusliḥu bihi farḍa 'ainihi. To sai ba tafsiru imani ka ji ka samu nasu. Sai kake dan tabliq. Ba tauhidi ko ne sistem kobo amma sai mutum yi sana fila har bayan la'asar, har rana tana kusa da faduwa yana nafila, ka gobe sa abin da ke wannan. malaka fihi masail fihi adamir yaudu ila albab a cikin wannan babi masail akwai mas'aloli da kamata mu fahimta al'ula mas'ala ta farko sa'atu fadlillahi yalwan falalar ubangiji ta Allah lalle falalar Allah tana da yalwa ta yadda za ka yi sako mai yawa amma falalansa ta zo ta sa a wanke maka wannan safa ko da wani lokaci abinda za ka kudurce a zuci yalwan rahamar ubangiji ya fi fukinsa subhanahu wa ta'ala asaniya na biyu kasaratu tawabi tauhidi inda Allah yawan ladan da tauhidi ke da shi a wurin Allah mutumin da ya tabbatar da tauhidi babu abinda za ka samu lada samar tauhidi a wurin Allah kalifatu mas'ala ta uku taksiruhu ma'a zalika lizunub tare da cewa tauhidi yana saboda samun lada mai yawa haka kuma tare da haka yana tankare zunubai wato ya haifar ma da samun lada sannan ya haifar ma da tankare wani bangare na zunubanka الرابعه نهض تفسير الايه التي في سوره الانعام اولن باب من فهمت تفسير الايه نن دكي cikin سوره الانعام ايتي فادين الله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون الخامسه مساله كبير تامل الخمس اللواتي في حديث عباده mutum ya lura da al'amurra guda biyar din nan waɗanda ke cikin hadisin Ubada ibn Samit wato man shahida an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna isa abdullahi wa rasuluhu zuwa ƙarshe wan nar haqqun wal jannatu haqqun har zuwa ƙarshe da kalahu Allahul jannata ala ma kana min al amal aka ambata ababai guda biyar aka ce duk wanda ya amince da su ya yi kyakkyawar shaidawa da su to wannan zai sabota musu shiga aljanna a wannan babu idan muka fahimci wannan as-sadisatu mas'ala ta shida annaka idza jama'ta bainahu wa bain hadithi itiban wa ma ba'dahu tabayyana laka ma'ana la ilaha illallah wa tabayyana laka khata'ul maghrurin mas'ala ta shida shine annaka idza jama'ta bainahu wa bain hadithi itiban idan ka hada tsakanin hadisin Ubada ibn Samit da hadisin Itban ibn Malik wa ma ba'dahu da abin da ya biyo baya na hadisai tabayyana laka ma'ana qawlu la ilaha illallah zaka fahimci hakikanin me ake nufi da la ilaha illallah dogare da wannan hadisin Ubada ibn Samit da hadisin wa Itban ibn Malik da hadisan da suka biyo baya za ka fahimci haƙiƙanin menene la ilaha illallah haƙiƙanin ma'anar la ilaha illallah la ma'abuda bi haqqin illallah ta'ala ba abin bautawa da gaske bisa cancanta sai Allah wato ba wai ma'anarta ba la khaliqa illallah la raziqa illallah ba haka take nufi ba akwai wanda in ka ce meye ma'anar la ilaha illallah sai ce ba sarki sai Allah ba mahaliki sai Allah ba mai arzutawa sai Allah ba mamallaki sai Allah ba wanda yake sarrafa dare da rana sai Allah har yanzu bai san ma'anar la ilaha illallah ba inda wannan ne ba la ilaha illallah da annabi bai zare ta ko biya yake ka Abu Jahil da ta Abu Lahab ba domin duk sun yarda da wannan sun yarda ba mamallaki sai Allah ba mai arzutawa sai Allah ba mai kashewa sai Allah ba mai rayawa sai Allah duk sun yarda da wannan a ina ne abin da bai da ba abin bautawa da gaskiya shi kadai sai Allah ma'ana ba fa sai a kuka bu yadda abota ma Allah ba sun yadda abota masa amma a ke bance shi da bauta ne bu yadda ba inda za a raba bautar a ba wani kuma a ba Allah ko da raban da za a ba Allah din yafi yawa amma sauran ma dan babba su duk sun yadda da wannan abinda bu yadda ba ture bauta gaba ɗaya zanto haƙƙi ne na Allah ki kadai sai suka ce aja'alal alihata ilahan wahida yanzu dukkan alloli a manta da su a mayar da guda ɗaya gare shi za a dogara shi za a roƙa da sunan shi za a yi rantsuwa in za a faɗi shi za a kira yanzu wannan ko za ta faɗi wanda za a ruwa wannan kadai za a yi to shi ne suka ki yarda amma sun yarda a baki laki kuma wani su ma ɗanta a basu masu a rarraba a daddasa don haka sai suka rabu gida biyu raba ƙafa suka yi fa iza rakibu fil fulki da'awallaha mukhlisina lahu ddin falamma najjahum ila albarri idha hum yusrikun, in suna cikin teku jirgin ruwa ya tambal tambal za a fadi, Allah kawai za a kira a lokacin, koda a kullun sa Abu Jahil baya halatta a kira lata ko uzza, Allah kadai. Amma in an sauka lafiya to kuma su ma a iya kira. To fahimci tauhidi da kyau, wallahi za ka gane cewa me ya hadarin da mutanen muke ciki yanzu, wannan shi ne abin da mutane ke ciki. Sai da Allah ke kashewa ke rayawa, wannan su Abu Jahil ma sun riga mu yadda da wannan, sun yadda abota ma Allah amma ba shi kadai ba. Sai shaitan ya ba su dabara, bautar da za a yi wa wani Allah sai su kiran ta da sunan ibada, sai su canza mata suna, sai su ce tawassuli, kama kafa tawassuli. Wannan tawassuli din shine hakikanin bauta din, sai su canza mata suna, sai su ce ceto. Ai waɗannan su ne masu ceton mu, su ne masu fada a wurin Allah, su ne na gaba wanda ke da uwa a murhu ba zai fito wansa ba miya ba, su suke da abin nan. Saboda haka sai mu kama su, su sai su isar da mu wajen Allah, har sai su ma misali da sirkin garin su. Yanzu ka isa ka je fada ka ga sarki kai tsaye, ba sai ka bi ta kan waziri ba, ta kan magatakarda ba, ka ga sun kwatanta Allah da sarki. Yanzu ka isa ka ga gabna, ba sai ka haɗu da chief security na government house ba, ba sai ka haɗu waye ba director na government house, ba sai ka haɗu da sakataren gwamna ba, ba sai an baka appointment ba, ka zo lokaci kaza. Ai wannan kaga kana son wani abu a wurin gwamna amma sai da ka kama kafa da su, to dan haka kana sa abu wani abu a wurin Allah sai ka kama kafa da waliyai da salihai da kudubai, sai ka kama kafa da su, sannan sai ka samu shiga wurin Allah, sai su buga ma misali tsakanin Allah da mutane. Sun banta da cewa gwamna da sarki gajiyayyu ne, lokacin da gwamna yake cikin office bai san ba waye a waje, lokacin da ka taho ziyara in ka zo da nufin ka tute shi, in ka zo da nufin gyara duk bai sani ba. Da haka sai ya samu masu tsaro da za su kakkare, tare da haka da masu tsaron wata rana shugaban kasa da yan tsaron duk a harbe su aikin mulki. To haka Allah yake, Allah jin tsoron jin mulki yake da zai sa waliyai su rinka gadi kafin ku iso, sai waliyai sun kame ku sun su gabatar da bukatun ku wajen Allah. Haka mata mutane su fahimci wannan, wallahi duk rigimar da suka yi da Abu Jahil ba wajen ba shaidu da Allah bane ba, sun yadda da Allah, sun yadda akwai shi. Duk da na sokin Qur'ani sun nuna wa wala in sa'alta mun khalaqa samawati wal ard la yaqulunna Allah, ko ba wai sun ce ba za su bauta Allah ba, sun yadda abota masa, sun yadda a kira ki idza rakibu bil bilki da Allah mun kulisina, wanda ikhlasi dan shi aka halice ka, ala lillahi dinul khalq wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa. Amma sai suka ce alaraba, yadda yanzu su ma masu shirka masu dukkan waɗannan bin ɗariƙo da menene su ma ta suka aini a rarraba, su waɗancan sun sawa abin suna ibada ƙarara, sai dai suna ɗan dabara su ce ta ƙarrube suke, su ma suka ce ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila llahi zulfa, suka ce mu allantar da su ba, ba mu ce balata da uzza suna kacewa suna rayawa, mun riga mun san ba sa kacewa ba sa rayawa, amma dai kama kafa muke da su don su kusantar da mu zuwa ga Allah. Shi ma haka wannan zai ce ma bai yadda ai inda za ka san ɓarnar ta fi yawa, wallahi wata ɓarnar da masu shirkan yanzu suke ta fita dafa na yanzu za su ce ruwan sama wali ne, arziki wali ne, haihuwa wali ne, wanda Abu Jahil bai yadda da wannan ba, wallahi kashewa rayawa su ce wali ne, ka talauce ka a ce wali ne ya fuki da kai. Amma sun manta idan ka samu arziki kuma baka tare da su, baka cewa wali ne ya arzika ka, duk baka manta da wannan. Ina aka tafi da hankulan mutane da kwakwalan su, shi yasa ba yanda za a yi al'amuran mutane ya gyaru, wallahi sai an fahimci tauhidi. Idan har ka fahimci hadisin Ubada ibn Samit da hadisin Itban ibn Malik da makaranta wa ma ba'dahu tabayyana laka ma'ana qawlu la ilaha illallah wa tabayyana laka khata'ul maghrurina, daga nan kuma zai bayyana gare ka asalari kuskuren al-maghrurina, waɗanda aka ruɗe su aka ba su jabin tauhidi ba hakikanin tauhidi ba. Duk wahadaniyar Allah da kutubul mutakallimina suke son su tabbatar, wahadaniyya ce fi salasati umur, su ce wahidun fi zatihi la sharika lahu, wahidun fi af'alihi la qasima lahu, wahidun fi sifatihi la shabiha lahu, abu guda uku duk suke ba bauta, wahidun fi zatihi la qasima lahu, shi kadai yake a zatin sa, ba wanda yake tarayya da shi shiga zatin sa, shi kadai yake cikin ayyukan sa, ba mai tarayya da shi wajen raba ayyuka. Allah ya zubar da ruwa a Afirka, dayan kuma yaje ya ta Allah shi kuma ya kawo mutanen afiya ba mai yin wannan sun yi da nasiri kala su wahidun fi sifatihi la tabi'a lahu shi kadai yake cikin sifofinsa ba ya da wanda ya kama da shi wannan shine tauhidi a wurin malaman ilmul kalam da muke konkwadar tauhidi daga cikin littafin su ba su kawo tauhidul ibada ba ba su ce ba wahidun fi ilahiyyatihi la ma'buda ma'ahu ba su ce wannan ba kaduba duk kutubul mutakallimin da muke koyon tauhidi a ciki ba inda sai kawo wani duk tauhidin da za a zo ana koyar da kai kana kuka tauhidin da duniya ya riga ka daga cikin manyan kafiran da shi kadai yake kafewa shi kadai yake rayawa shi kadai yake arzawa ya san kwaya a cikin duhun dare ya san abin da ke tsuntsuwa karkashin teku ya san kifi ya san gaiwa ya san wato duk waɗannan ɗaiɗaiku abubuwa duk tauhidin rububiyya ne magana inda take albaitul qasid cewa shi kadai za a bautawa duk haƙƙin da yake nashi ne sunan shi ibada sai nashi ne shi kadai da an ba wani ko da an ba Allah aka raba aka bai wanta rabi aka ba Allah rabi ko aka bai Allah kashi 99 cikin 100 wanta aka ba shi kashi daya an yi shirka kuma an fita daga musulunci wannan shine abin da kowa ya kamata ya fahimta haƙƙin Allah nashi ne shi kadai At-tabi'atu mas'ala ta bakwai at-tanbihu li shartin alladhi fi hadithi itibar fadakarwa dangane da sharadin nan dake cikin hadisin Ithban ibn Malik mai hadisin ya kunsa inna allaha harrama ala an-nari man qala la ilaha illa allah yabtaji bi zalika wajha allah shine sharadin yabtaji ba wai ya faɗi la ilaha illa allah kawai yayi shiru ba sharadi yabtaji bi zalika wajha allah sharadin ya kamata a kula da shi at-tasi'atu mas'ala ta tara التنبيه لرجحان هذه جميع المخلوقات كلمة التوحيد اتكتنا رجايا ذكنا على السوق الثامنة مسألة تتكوت كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله كفن تور النباوة نابتاتر فتكد سوق فللا لا إله إلا الله أئنا زام فهمتاك أحاديث سعد ابن أبي وقاص أي؟ أبي سيد القدري حديث أبو سيد القدري حديث دا أن موسى علمني شيئا أذكرك وأدعوك به الله يقول لا إله إلا الله فيكم كل عبادك يقولون سي الله فقط مثلي فللمت فوان يفقى هكذا على فرض صحة الحديث موكو من تنبطر سوى حديث دا وان اللفظ بي إنغان تبا أما من تبا حديثا بسكة إسرامان بساقون بحديث يسوي التاسعة مسألة ترى التنبيه لرجحان هذه جميع المخلوقات فذكروا دنگنه da yadda kalmar tauhidi take rinjayar dukkanin ababan halittu inda za a tara halittun san mai da kasa a cikin sikeli a dako la ilaha illallah a sa a bangare dai na sikelin da tarin da yayi ma anna katiran min man yaquluha yakhifu mizanuhu tare da cewa da yawa daga cikin wadanda ke fadin la ilaha illallah gobe kiyama kuma za a ga mizanin sa yayi kasa saboda ayyukan sako ko saboda bai suka tarbanta ba الآخرة مسألة تقوم النفس على أن الأرضين سبع كالسماوات نسلي قال لكي كنها ديسي ديكي نونا يد سمبيكي قدا بخي قساما قدا نوتي بخي وانا ديسي يانونا كما آية ما تلقاتا نونا هكا الله الذي خلق سبع سماوات تيتي ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء كبير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما يد سما تيكي قدا بخي قسم هكا تيكي قدا بخي فأما سما تنا قدا بخي حديثي يازو ياي بياني ذا أفار زوا تتايا سنن أي جبا أجي تبيو سنن أجي أك أراجي كما كو وشيطنا دي كوكو كوي تيكا تو إتما قسم هكا تيكي قسم فرقو إتي تيودا بجي كي سنن من بيمة سنا قسم تا سنن من بيمة سنا قسم تهر أجي قسم ترفي waɗansu malaman suka ce haka ne yadda sama take da raja wata saman wata to ƙasa kuma take da rakat yani wata ƙasan wata haka za a yi tafiya waɗansu suka ce a'a ƙasa guda bakwai wannan faɗin duniya ne aka kasa shi gida bakwai ɓangare kaza ya zanto yanayin ƙasar su daban ɓangare kaza ya zanto yanayin ƙasar su daban har aka samu guda bakwai haka waɗansu suka ce alhadiya ta ashar matsala ta 11 haka ne ko anna lahunna ummaran kasai da sambai akwai waɗanda ke rayar da su suke rayar da su ne ibada ma'ana suke rayar da sama da ibada, mala'ikun su ne a cikin sama, ba ku abinda suke sani. Allazina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihuna lahu wa law yasjudun, kaga suna yawan su suna tasbihi yusabbihuna al-laila wa an-nahara la yasjudun. Haka kuma halittun da ke cikin ka sai sun wa suna tasbihi ga Allah, wa illa sai in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Athaniyata ashar, mas'ala ta 12, isbatu sifati khilafan lil ash'ariyya. A cikin wannan hadisi mun fahimci tabbatar da sifofin Allah saɓanin ash'ariyya wanda suke tawilin sifofin Allah. To anan abin tambaya, a wani hadisi ne inda muka tabbatar da sifofin Allah ɗin? Hadisin Abu Sa'id al-Khudri a daidai ina da yake ne? A ba shi bane. Wani hadisi ne? Shine abinda wannan ya faɗa, ba shi bane ba. Hadisin Anas da yake ne? Ya tabbatar da ni. Law ataita ni bi wannan al-ihtiyam al-muqayyad ba al-ihtiyam al-mutlaq bane ba. Law ataita ni bi kaza bi ma'ana law ji'ta bihi ma'ana qaddamtahu la qaddamtuka. Wannan la yadullu ala sifati al-ihtiyam. Sifatul ihtiyam sai dai ka neme ta a suratul baqara da suratul an'am da sauran hadisin da suka tabbatar, amma ban da wannan. Saboda kan ya ce hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu. Bai yi ta'adiya da ba ba. Idan a tayi al-ihtiyam bil ba ya zo mai anasu taqdimu shay'i wa ifa'uhu ba la yadullu ala sifa. Ka fahimta wannan da kyau. Hadisin itiban da yake ne. Yamtaji bi zalika wajha Allah, ya nuna Allah yana da me? Alwajhi. To wannan kuma waɗansu za su iya tawili su ce alwajhu a nan gudan ana nufin ridallahi. Sai dai a gaskiya alwajhu sifa ne daga cikin sifofin Allah. Yamtaji bi zalika wajha Allah. Banda shi ba, ga hadisin farko, wa anna isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu al-kalima, ba shi ne al-kalam ba, wal kalamu sifatun min sifatillahi. Kalima ɗin nan mun fassara ta ita ce me? Kalmar kun fayakun, da ita ne aka halittuwa. Annabi Isa, inna masala isa inda Allahi ka masali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Aiki ya fito wa zahiri wa kalimatuhu, a ce Allah yana da kalma. Wal kalimatu sifatun min sifatihi la khalqun min khalqihi. Kaga a sha'ira ko sai kalimatuhu ma'ana khalquhu, amma kalimatuhu ko a wurin ahlus sunna wal jama'a shine ne kalamuhu. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddala li kalimatihi wa huwa as-sami'ul 'alim. To ahlus sunna wal jama'a suna tabbatar ma Allah sifofi ba tare da tawili ba. Saɓanin asha'ira wanda suke tabbatar da kaɗan daga cikin sifofi su rufe sauran, su tabbatar da sifofi guda bakwai shine as-sam'u da al-basaru da al-kalamu da al-qudratu da al-hayatu da al-ilmu da me al-iradatu. Sai su tabbatar da wannan, su ce sun yarda wannan sifofi ne na Allah. Amma al-mahabbatu ba su yarda ba sifa ce ta Allah. Al-ghadabu ba su yarda ba sifa ce ta Allah. Bayan Allah ce wa ghadiba Allahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum, sai su ce a'a Allahu ta'ala la yaghdab. Al-asafu ba su yarda ba sifa ne. Bayan ko Allah ce falamma asafuna intakamna minhum. Al-yadani ba su yarda ba sifa ce ta Allah. Bayan ko Allah ce bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha wa ma qadarullahu haqqa qadarihi wal ardu jami'an qabdathu yawm al-qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi la akhadna minhu bil yamin. Bi sai su yi tawilin su su ce a'a wannan mun yarda ba. Sai su yi tawilin al-yamin su ce ana nufin al-quwwa. Al-yadani sai su ce al-qudra shine al-yadu. Al-ghadabu sai su ce iradatul intiqami. Al-mahabbatu sai su ce iradatul thawabi ko al-thawabu ko iradatul thawab. Sai su tawilin su ahlus sunna wal jama'a kuwa suna tabbatar ma da Allah mahabba da al-ghadabu da sauransu bisa ga sifilin faɗin Allah ta'ala laysa kamithlihi shay. Mun yadda Allah ta'ala yuhibbu wal insanu yuhibbu lakinna mahabbatal insani takhtalifu an mahabbatil lahi. Mun yadda Allah ta'ala yaghdabu wal insanu yaghdabu lakinna hunaka ikhtilafun bayna غضب الإنسان وغضب الله لأنه تعالى ليس كمثله شيء. كنا قال ذا قاضي ذا shine abinda ahlus sunna suka musu ilzami suka ce idan kun ce aliyadu shine alqudra ya zada ku bal ya dahu musu dan suka ce qudra ta mu babu sunna ta ni qudran guda biyu ce bas ya ta muku idan an ce al-ash'ariya mutanen da ke da'awar bin abul hasan al-ash'ari wannan mun yi bayani ina jin adresin barko ku sai wai abul hasan al-ash'ari dan haka ba sai mun ne ta bayyana al-thalithata 'ashar mas'ala ta 13 أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث إكبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان يسي إن كافه انت حديث أنس بن مالك ما حديث أنس بن مالك يسي من قال لا إله إلا الله في حديث إكبان قلنا يسي kuku da shi a gurin ku bude mana idan abu ya gagara hadisin annabi sai ya bani adam law ataita ni bi qurabil ardi qataya la ataituka bi qurabiha maghfiratan ina jin da hadisin annabi sai amma hadisin itiban shine sai inna allaha harrama ala an-nari man qala la ilaha illa allah yabtaji bi zalika wajhanna yace in ka gane hadisin Anas dan Malik an gane ku za ka fahimci cewa faɗin annabi cikin hadisin itiban Allah ya haramta wa wuta wanda yake la ilaha illallah bi zalika wajhanna abinda ake nufi annahu tarku shirki saboda me hadisin itiban ya ce Allah ya haramta wuta ya haramta wa wuta duk wanda yake la ilaha illallah yabtaji bi zalika wajhanna yanzu kila sai wani ya ci faɗin cewa faɗin la ilaha illallah da baki shi ake nufi da hadisin itiban duk wanda ya faɗe ta Allah ya haramta musu shiga wuta amma sai hadisin Anas dan Malik yace a'a law ataita li bi qurabil ardi qataya thumma laqita li la tusriku bi shay'a sai mun fahimci man qala ha la yusriku bihi shay'an yamtaji bi zalika wajha Allah to shi ne wanda yake harama ala nar din ba wai man qala ha bil misali kadai ba ba tare da ya bar shirka ba ina fatan kun fahimta dan waɗansu su ɗauka cewa faɗinsa da baki kaɗai shi ne zai tabbatar ma falala a'a faɗinsa da baki baya tabbatar da falala sai ka ne san tsirka a cikin me ayyukanka ko da za ka yi ni kana furta ta a kullun ka faɗi la ilaha illallah to miliyan ɗaya amma in zaka faɗa ka kira wani ba Allah ba ka rantsa da sunan wani ba Allah ba har yanzu tsirka kake baka fahimci ma la ilaha illallah ba da ka fahimci da baka yaka ba dan menene hadisin ya ce wanda yake la ilaha illallah yake ji da ta wajen Allah sai hadisin annabi law ataita ni bi qurabil ardi fataya da ace zaka zo mun da cikin kasa na laifi kuma laqita ni sannan ka hadu da ni sai ka ne la tusriku bi shay'a cikin duk abin da kai babu shirka kai ku kasa rantsuwa da sunan wani menene shirka ne kiran sunan wani in zaka faɗi menene shirka ne halin mummune shine allazina idza asabuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un duk dangin shirka kuma ka zo wanda abin da aka sharɗanta ma kai dukkan duk inda za ka yi sako gaba ɗaya misali sai ka zo ba tare da shirka ba to Allah zai cika ma ƙasa da gafara to kai ko sai zanto baka cika wannan sharɗin ba na barin shirka kawai ka furta la ilaha illallah ne da baki ina fatan kun fahimci abin da yake nufi idan mutum wajen cikawa ce da la ilaha illallah sai in ya zanto a cikin zuciyarsa ya nuna duk abin da yake shirkan nan barna ne amma mutukar yana itikadin wancan abin da shirka ba ma zai samu cika da la ilaha illallah ba arrabi'atu ashar mas'ala ta 14 ta'ammulul jam'i bayna kauni isa wa muhammadin abdullah wa rasulihi تأمل الجمع كما ترتوك اللورا بيد أكهد أمنا أبا بيقود أبيو كسن تور النبي إيسا دا أن محمد كوو النمسو باوا إيكي أولين الله كوو من زونين الله واند وانن كيني أجن دا بك فداء أبايا بك تي تبتر دا عبودية دا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وانن زي زنتو ردي ندوا دا ما سوب لوي سنة دوكا كاشمت وين الله تبتر دا كسن تور وسا من زونين الله وانن زي زنتو ردي ندوا da wanda suke ba sa ba annabi haƙƙinsa na kasancewa sa manzo din. Sai zan to gaba daya raddun alal ifrati wa tafrit. Mun yi wannan a baya kun manta ne naji. Al-Qadisu ta'ashar mas'ala ta 15 ma'rifatu ikhtisasi Isa bi kaunihi kalimatullah. Ka gane annabi Isa yake banta da cewa shine kalimatullah. Ba wanda aka faɗi wannan irinsa aka ce wa kalimatuhu alqaha ila maryam. An gane ku? السادسة عشر وتكسن شوة باوة لنا الله تكسن شوة كلمة الله وانا قلت يدى الله يكيب أن تيسر إيسا كما يدى النبى آدم الله يكيب أن تيسر إيسا وياهل التيسر إيسا هننسا جدك هلتو الله ياهل التيسر بقوله كن فيكون أما النبى آدم الله ياهل التيسر إيسا هننا ينسى قدازي يسيد إبليس ما من أتى أن تسجد لما خلقت بيدي ba wanda Allah yake ya halitta shi da aminci guda biyu a duk duniya sai annabi Adam. Shi yasa a cikin dogon hadisin nan hadisi shafa'atul uzma na ranar tashin kiyama bayan mutane sun garzaya sun je wajen annabi Adam abinda za su ce masa kai ne wanda Allah ya halitta ka da hannayensa kuma yasa mala'iku suka yi maka sujada muna cikin sanni lokacin da ayyukan sharri akwai lokacin kuma da kai kanka mai aikin za a ɗauko a ɗora idan an za ayyukan ɓarnanka a nan gurin sai a ɗauko fitattun kuma a ɗora shi a kan sufili akwai hadisin da ke nuna haka a ga sai da ayyukanka wa zai rinjaye wani abin da ke nuna haka hadisin Abdullahi dan Mas'ud. Abdullahi dan Mas'ud mutum ne wanda yake ba yadda girman jiki sannan siriri ne ya hau itaciya don ya karyo ko ya tsinko ƴaƴanta sai sahabbai suka ganki kaurinsa siriri sai suka fashe da dariya suna masa dariya min dikkati ta kai saboda siranta kaurinsa sai annabi ya ce yanzu kaurinsa guda biyu kuke ma dariya yace na rantse da wanda ya turo ni da gaskiya lahuma asqalu fil mizan min jabal uhud wannan kaurin guda biyu in an sa a cikin sikeli sun fi dutsen uhud nauyi wannan ke nuna a sai kai kanka a yi dora ka tunda ga Abdullahi dan Mas'ud za a dora shi kaurin guda biyu kawai sun fi dutsen uhud ban da sauran jirgin jikin sai a ba rike ba ko haka wato akwai mizani kenan da za a yi awon ayyuka wannan dole ne mutum ya yi da akwai mizani tunda ayoyin qur'ani sun tabbatar wal wazanu yawma idhin al haqqu faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun faman khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yazlimun dole mutum ya yi da akwai mizani sai dai in wani ya tambaye ka wani irin mizani ne wani irin sikeli ne na karfe ne na tagulla ne na zinari ne sai ka ce duk nasi bai faɗa ba ban san ba ko na menene ni dai na yadda akwai mizani tunda Allah ya ce akwai amma sinadarin da aka yi zinarin da shi katako ko azurfa ko tagulla ko bakin karfe ban sani ba girmansa ban sani ba amma na yadda akwai mizani kuma na yadda mizanin yana da ɓangarori guda biyu ɓangare na farko a zuba ayyukan lada ɓangare na biyu a zuba ayyukan mai zunubi dan a ga wa zai rinjaye wani Allah ya faɗa manzansa ya faɗa na gaskata wannan shine babin da ake so a babin al-iman dan akwai bambanci tsakanin mizani da hisabi mizani a wani ne shine awo hisabi kuma kirge abinda ake nufi hisabi kirge ayyukan da kai sai a zo a tara su ana kirga yawansu da kiyamun lalin tana raka za ga watan kaza ga ce yadda miskini da na kaza ga watan kaza ana ta kirgawa ɗaya biyu uku hudu a tafi adadin don a nuna maka adalcin Allah ka gane yawan ta fuskar adadi to sai a zo a ɗauke su a ɗora a cikin su kini don adadinsu kuma ba shi zai sa kuma dole su yi nauyi ba don wani aikin ya fi wani sai ka tara ayyuka goma duk na lada ne in ka haɗa su kila da wani guda ɗaya biyu rinjaye su duka to sai a yi maka kirge ta fuskar adadi wannan shine hisabi sai a yi maka awo wannan shine alwazanu a sa a kan su kila don a gane nauyi bayan an san adadi duk wannan ya dullo alame ala kamali adalillahi ta'ala wa la yazlimu rabbuka ahada dan annuna ma Allah baya zalunta wani al-isruna mas'ala ta 20 ma'rifatu dhikril wajhi a cikin wannan hadisi an ambata mana al-wajhu cewa akwai al-wajhu to al-wajhu din nan shine fuska ana tabbatar ba Allah fuska kamar ita ita yadda ya tabbatar wa kansa kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram to tini alwajhu sifa ne daga cikin sifofin Allah akwai wanda suke cewa alwajhu anan gurin suka ce min babi itlaqil juz'i ma iradatul kulli suka ce a balaga akwai za a kawo wani bangare amma ana nufin duka a kawo wani sashi na mutum ana nufin duka ko a kawo bangaren abu amma ana nufin dukansa an ce fuska amma ana nufin zafin Allah gaba daya sai su ce waye buka wajen wa rabbuka ai zatuhu wannan tawili ne dole ka yadda Ubangiji ta'ala yana da alwajhu dan aya ta ce waye buka wajen wa rabbuka zul jalali wal ikram an gane ku da haka wannan Ubangiji ta'ala yana da alwajhu kamar yadda ya tabbatar kansa kuma annabi ya tabbatar cikin hadisi sai dai cin alwajhu din irin na wani ne a'a laysa kamithlihi shay kasancewar ka tabbatar ma Allah tuska ba shi ke nuna ka kamanta shi da bayi ba kamanta shi da bayi wannan kuma sai in ka yi kudurin haka a zuci amma ka tabbatar yana da fuska kamar yadda ya tabbatar a Qur'ani ko a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutambaye kan baka yaya fuskar take sai ka ce ban sani ba dan bai faɗi yadda take ba irin tawa ce ce ba ta kama da dukkan wani halitta ba ta kama da dukkan wata fuska da ka taba sani ko za ta fanta nan gaba baya kama da dukkan dangin ababen halitta ta Allah ne suka musulmi in sai amma dole in yi daina da fuska duk da cewa na jahilce da take wannan shine ka'idar ahlus sunna wal jama'a amma idan kai tawili kace ai zatuhu yanzu kana nufin Ubangiji na so ya ce mana zati amma sai mana zaurance yace alwajhu har dan kai ahlice ka a karshen zamani kai fassaran abinda Allah yake nufi Allah ya kamata mutum ya gane kuskuren da ke cikin tawili kuskuren da ke cikin tawili shine Allah ya fakar da nafsi kuma ya ce innahu laqawlun faslun magana ce da rabe kuma ya ce tibyanan li kulli shay kuma ya ce qur'anin yana shiryatuwa in dai ka fahimce zai shirye da kai ya ce kuma bilisanin arabiyyin mubin a bayyane ƙarara amma duk da haka kuma yana buƙatar sai ka tawili yanzu idan ka ce zahirin aya kaza ba shi Allah yake nufi ba yanzu anan gurin aiki biyu ne a kanta ka rufe abinda Allah ya bayyana a fili kace ba shi yake nufi ba kuma yanzu muna binka bashin ka kawo mana me yake nufi din kuma da kace mana kaza yake nufi da yake kaza to waye ya sanar da kai cewa kaza yake nufi waye maka wahayi me ka dogara da shi yanzu in ka rufe na farko kace ba shi Allah yake nufi ba sai ka kawo wani kace shi yake nufi sai na zo ne tarayya da kai Allah ya kiyaye wajen cewa na yadda ka rufe ba shi ake nufi ba amma sai na kawo wani abin kifar abin da fitawo ne ma na ce shi Allah yake nufi ba wanda kake nufi ba wani ya zo duk mu biyu ya kare samu ya kawo wani abin ce duk ko biyun ƙarya suke ga abin da yake nufi wa ise ya kayar da ɗan uwansa wajen rigima don ba wanda ake wa wahayi wanda zai kayar da mu duka shine wanda zai ce ku duka ukun ƙarya kuke abin da ayar take shine Allah yake nufi to wannan idan ki yana da me hujja ita ce ayar ku ne kuka rufe zahirinta kuka tafi zuwa ga tawili yanzu abin da kuka kawo ma'anar ta biyu ana jin ku bashin wani aya ko hadisi kuka dogara da shi wajen cewa wannan ma'anar ta biyu ake nufi in na iya zaka dogara da molanka to kuma wancan shi ma ya fi ka zaki wajen molanka sai kawo naki wancan ya zaka sai ku yi saɓani to idan kuka yi saɓani kauli uku kauli hudu duk kun kyale zahirin aya wajen tawili kun yi tawilat guda biyar ko shida yawa cikin kuwa yi mai gaskiya dukkan ku ba ku da gaskiya wannan shine illar da ke cikin tawili duk wanda ya rusa musulunci ta fuskar tawili nasara ta fuskar tawili suka rusa musulunci ta fuskar tawili suka rusa sancansu to duk wanda ya halaka galibi ta fuskar tawili ke halaka Allah ya tsare mu ina ganin ma iya shiga sabon babi kuwa ina ganin mu bar shi haka dan kullum idan muka tashi sai mu rinka yin babi mai daya amma kuma mu shiga rabin babi mu shiga wani dan karatun ya rinka tafiya a jere kaga daga sati na sama sai mu rinka babi daya tare da masa'il dinsa kowane babi da masa'il dinsa insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya shafe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi